بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bayaka muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi, daren Litini. Yau muna 18 ga watan Zulqa'ada, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1445 a kidayen miladiya. Yau muna 26 ga watan 5 shekara ta 2025 da 24. Mun dawo wannan majalisi mai albarka a wannan cibiya mai albarka, Jami'u Abdullahi bin Abbas, domin ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na Sheikh Salih Munajjid. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa haƙuri akan jarabawa. Idan ƴan uwa suna biye, sati da ya gabata mun ɗauko bayani akan irin yadda sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka zargi kece reni da kuma facaka da miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya. Mun karanta hadisi na farko wanda malin ya kawo a wannan gaba, da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa, cikin ababen da nake muku tsoro bayana shine abinda za a bude muku na kyale-kyalen duniya da kawace-kawacenta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsoratan mana wannan a bayansa. Mun kawo dalilin da ya sanya manzon Allah ya tsoratan mana, idan aka bude mana duniya da kyale-kyalenta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanar da cewa waɗansu al'umma za su halaka, waɗansu za su rafkana, waɗansu za su shagala, waɗansu za su koma faɗi tashi da faɗa ganin an yi rigi-rigi wurin tara duniya. To a duk lokacin da kuma wannan ya faru a cikin al'umma, to halaka ta zo ma al'umma. Wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoraci abin da zai biyo bayansa idan aka buɗe mana kyale-kyalen duniya da kawace-kawacenta. Sannan hadisi na biyu a gaban jamalin ya kawo, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bayanin cewa, lalle wannan duniya, innad duniya hulwatun khabiratun, lalle wannan duniya da kuke cikinta, kuke ganinta, alawa ce, aba ce mai zaƙi, sannan khabiratun ga ta koriya, wato wani abu ne wanda ke kama zuciya, saboda duk abu mai zaƙi rai yana son zaƙi, baki yana son zaƙi, zuciya tana son koren abu, da haka zuciya a duniya ƙyale-ƙyale ne. Sannan ana nan ana nan kuma Allah subhanahu wata'ala zai mayar da ku a ciki, zai sanya ku mamaya ku mai a ban ƙasa, sai ga irin aikin da za ku aikata. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu wani umarni, ya ce fattaqu dunya wattaqun nisa, ku tsoraci duniya kuma ku tsoraci mata, saboda irin fitintunin da ke cikinsu. Da fitinan duniya da fitinan mata suna iya sa mutum ya bar addini ya ridda, suna iya sa mummuni ya zama fasiki, suna iya sa na Allah ya koma mujrimi, suna iya sa kamanni ya koma ya rasa wannan sifa ta kamewa, ya koma yana ɓanna, yana fafutuka cikin abin da bai halasta ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsoratar da mu akan duniya, saboda duk al'umman da ta rusana ma duniya, ta fuskanci duniya gadan-gadan, to halaka da taɓewa ya faɗa ma wannan al'umma. To hakanan duk al'umman da ta fito da mata, ta fito da mata daga gidajen aure, ta fito da mata daga cikin ɗakunansu, suka fito suna kafaɗa da maza, a cikin fagage na rayuwa wannan al'umma halaka ta fada mata ballantana har kaji ana fifita mata akan maza cikin wadansu aikace aikace na gwamnati ko wadansu aikace aikace na zamantakewa ne da kullum mata Allah subhanahu wataala yayi su kayan ado ne kyan mata su suna dakwanan irin yadda kake ado da shimfida kake ado da gado kake ado da kaza to haka nan mata ma su Allah madaukan sarki ya sanya su su zama kyalekyale wanda zaka yi ado da su amma ka fito da wannan kayan adon kuma ka shelanta su a duniya to a wannan lokaci kuma ana kiran al'umma ne zuwa ga hasara da tadewa da kuma fadawa cikin fasadi Allah subhanahu wataala ya tsare mu inda zamu tashi shi inda malin ke cewa wa an abdullahi bin burayda radiyallahu anhu أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر يتشي دقى عبد الله بن بريدة ينا بعد الأبار إن شاء الله ونمتون دقى شكين صحبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد يا شريكا يا نكي نكي يا تفقر مبابان صحبين النبي صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirye kayansa ne yuwa daga madina ya shirye kaya niki niki ya tafi gurin wani sahabi da ake kiransa fadalat bin ubayd radiyallahu ta'ala anhuma wa huwa bi misr a lokacin nan shi fadala yana garin misra shine sarki a garin misra to shi fadala sai shirye kaya musamman a shi wancan sahabi sai shirye kaya musamman yayi tafiya zuwa gurin dan uwansa sahabi Fadala bin Ubayd faqadima alayhi ya gabata zuwa gare shi faqala sai yake ce masa wato lokacin da yazo zuwa gurin wannan abokinsa sahabi sai ya ce masa amma inni lam atika za'iran lalle ni ka sani cewa ba wai ziyara ce musamman na kawo maka ba ziyara ce kawai na kawo maka ba walakinni sami'tu ana wa anta hadithan min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban dalilin da yasa na zo maka wannan zuwar ba dan ziyara bace sai dai da ni da kai akwai wani hadisi da muka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rajautu an yakuna indaka minhu ilmun to ina fatan in samu karin hasken ilimi daga gare ka akan wannan hadisi me yiwa kila ya manta da hadisin ko ya manta da sashen hadisi akwai dai hadisi da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da shi fadala to amma yanzu ina neman karin haske ko dai ina neman karin hasken fasaran hadisin ko kuma ina neman a cire mishi wani yankin hadisin din ya manta ko kuma ina neman dai a ƙara tabbatar masa da abin nan da kaji to haka nan nima naji da aka tabbata abin nan da kaji gaskiya ne to shine yake cewa rajautu an yakuna indaka minhu ilmun ina fatan ya kasance in samu wani ƙarin ilimi daga gare ka dangane da wannan hadisi da muka ji da ni da kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ma huwa sai fadala sai ya ce wani hadisi kenan wani hadisi ne kake so in tana maka ko in jaddada maka shi ko in tunatar da kai abin da ka manta قال كذا وكذا سيتشي مش حديث كذا ده حديث كذا حديث كذا يمشي بيان حديث تو bayan sun gama wannan ya tunatar da shi hadisin da yake nima قال sai shi wancan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace famali araka sha'isan wa anta amirul ard taya na ganka biji biji alhalin kai ne babban sarki a wannan kasa sha'is shine wanda gayi nan ma kanshi ko ta cewa ba ai ba ko ta cewa ba ai ba kamar dai kana iya cewa mutumin da ma kila ya kwana ɗaya biyu ma bai wanka ba kaga wanda bai wanka ba baka tunanin ma ya tace kai to shine sai ga wannan sahabi radiyallahu ta'ala anhuma sai ga wannan sahabi dan uwansa gashi kuma shine sarki a garin misra amma kuma gashi dai alamun bai fito cikin kawa da ado ya kyalkyalta kansa ba yace ya na ganka haka qala sai yake cewa
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه
yace ai abin da yasa baka ganni cikin kecere ni ba abin da yasa baka ganni cikin kecere ni ba baka ganni cikin kwalliya ba yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana mu mafi yawan al-irfa wato jin dadi mafi yawan kofofin jin dadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hana mu yake akan ta shine wato kaman ka ci yawaitawa gurin kwalliya yawaita kwalliya ko da yaushe kasance mutun shi duk in zaka ganshi zaka ganshi cikin wani irin kwalliya na daban to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana mu yin haka wato abin da manzon Allah yake so shine wata rana in ka dan ci kwalliya to wata rana ka fito a matsayin ka na almajiri bawon Allah amma kar ya zama in za a ganka rigunan ka na yamma daban rigunan ka na rana daban rigunan ka na sata daban in kana gida waɗansu kaya musamman aka keɓe irin wannan yawaitawa gurin kwalliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana su mafi yawa kenan akwai waɗansu kuma wanda ba a hana ba tunda ya ce mafi yawa ne ko kuma da yawa to akwai waɗansu kuma kila ƙofofin da yawa su ma wanda kuma ba a hana ba kaman kwalliya lokacin da mutum zai baki ya zo a cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama za ka yi baki to sai ka caɓa kwalliya ranar sallah shi ma ranar caɓa kwalliya ne akwai yawmu zinati da qur'ani ya kawo an yi husharar nasu duha maw'iduna yawmu zinati ranar ado to ranar sallah kenan ko kuma ranar juma'a ita ma rana ce ta ado mutum ya sanya kaya masu kyau ba ado fa ana nufin kaya masu tsada ba a tantance ado daban kaya masu tsada daban ba kaya masu tsada ake magana ba ana maganan ado abin da yake dai a cikin urfinku shine ado to akwai waɗansu ranaku da shari'a ta lamunce maka kai ado ko kuma ranar da za ka yi aure ila an fahimta ranar da za ka yi aure babu laifi kai ado ko wata rana ta musamman babu laifi kai ado da haka ba ado ne gabaki ɗaya shari'a ta hana ba amma shi wannan sahabi yana gaya musu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu da yawa daga cikin kwalliya yawaitawa wurin kwalliya to akwai kuma waɗansu kenan a gefe wanda yake shi kuma manzon Allah baya hanawa kamar yadda muka kawo to qala sai ya ce famali la ara alayka hiza'an to naji wannan to amma kuma gashi naga ko takalmi babu a kafanka sarki fa sarkin misra ko takalmi babu a kafansa ya akai na ganka haka qala sai ya ce kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya amuruna an nahtafiya ahyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata ra yana umartar mu wani lokaci mu rika tafiya ba takalmi salawatullahi wa salamu alaihi manzon Allah yana umartar mu wani lokaci mu rika tafiya ba ma takalmi kalwari inda manzon Allah ke karantar da su tawalu da kaskantar da kai ga Allah sannan kuma ana ladabtar da gangan jikinsu saboda rayuwa ba ta da tabbas in kai kullun ka saba da takalmi ne takalmin ma ne tsada gobe idan rayuwar ta canza fa sai abin ya maka wahala yanzu idan shiga daji ya kama ku fa idan jihadi ta kama fa yanzu za a yi tafiya ne da slippers yanzu za a yi tafiya ne ma ba takalmi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana horar da sahabbansa wata rana in an dan ji dadi can sama to wata rana a dawo kasa wata rana ma ai watsi da jin dadin shi yasa sai annabi ya koya musu wata rana ma mutum ya fito ba takalmi ba dan baka da shi ba domin me domin ka turmusa girman kai a kasa domin ka sabanta ma kanka ka tarbiyyanci kanka akan samu da rashi randa Allah ya jarabce ka da rashi ba zai zama maka bako ba ka horar da kanka idan taimakon addini ta taimakon addini ya kama kuma a irin wannan lokaci ba ana neman takalmi bane ko kyalkyale to ka saba da irin wannan wani lokaci kaji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke karantar da sahabbansa wannan hadisi al-imamu Abu Dawud shine ya ruwaito shi hadisi ne ingantacce Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisi da kaga wannan hadisi kararin manzon Allah yana hani akan yawaita kwalliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da wani lokaci a rika tafiya ba takalmi Allah jikan al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen idan ka kai mushi ziyara a can garin su Qasim garin Qasim yake kusa da Riyadh ta kasan Saudiya kamar kilomita 70 zuwa 80 wata rana haka zaka ganshi malamin nin ya fito da takalmin shi haka ya dan sa takalmin shi a hammata daga gidan shi zai taka ba takalmi zuwa masallaci rahimahullahu ta'ala idan aka tambaye shi sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan wani lokaci haka za mu rike ni kamar dai da wannan sahabi ne bayani duk inda kuma yake tafiya ya ga yara haka zai tsaya assalamu alaikum assalamu alaikum so kuma in suka ganshi ya muhammad haka ba suke kiran shi ba ba wai ya sheikh bin usaymin ba ya muhammad yace na'am ya fulan haka haka cikin wasa da raha malamin da yake duniya ta sallama ta yadda malami ne amma su yara anguwansu su kawai kawai malam muhammad suka gani wata rana su ce ya sheikh muhammad ya ce na'am wata rana su ce ya muhammad ya ce na'am to sai ni din yanzu an kira ka da sunanka tsarara sai ne ni ko da wani abu ne malam musa in ce ah musa sai ka ce ah to yanzu ma ya rena nake ne to bai ma dauke ni malami ba misali to sai me ne din an kira ka da sunanka haka nan babu wani aibi a ciki gare ka kai sai dai su ko masu kiran akwai ɗabi'a ta mutuntawa da kimantawa wanda kika mun alhamdulillah a tadan Bahaushe zaka ga duk wani mutum ma malami yana jin kunyan ya ganka da sunan kawai sai Ibrahim a ce mala Ibrahim wannan mala Ibrahim kawai mutuntawa ne kyakkyawan mu'amala ce ya dace ai wannan amma kai duk ran da aka yi maka wannan kuskuren sai aka kishiranka da malam din to sai me ne to din ba a kira ka da malam wani ba to ga dai malamai na Allah haka suke akwai lokacin da Sheikh Al-Allama bin Usaymeen ya fito daga harami wani daga cikin ɗalibansa ya rubuta a wani littafi nasa ya fito daga harami zai je anguwa da ya shiga taxi ko daga harami ya fito ko daga wani guri da ya shiga taxi mai taxi ɗin shi ma dattijo ne to da yake su mutane ne wayayyu ana shiga za ga an cire wani tattauna abu mai amfani ba wai zagin su a gabanni ko kuma tsine ma ƙasa abu mai amfani shikenan da ya shiga mota taxi ya shiga da ya shiga sai mai taxi ɗin ya ce ismu sheikh da yake kusan kowa ana kiran sheikh duk wanda ka ganshi kawai a sauki a kanka ya sheikh haka kamar yadda muka ce malam din nan mutuntawa ce shine sai wannan mai taxi ɗin sai yake ce ma al-allama bin Usaymeen ismu sheikh kamar ya ce wane sunan malamin sai ce muhammad Salih al-Uthaymeen sai mai taxi sai kwashe da dariya sai ce Usaymeen a sheikh wato kana nufin wani malamin nan bin Usaymeen ya ce na'am sai ce to in kunta bin Usaymeen fa ana bin bas in dai kai ne bin Usaymeen to ni ne bin bas wato shi tunanin sa ya za a ce babban malami na duniya gabaki daya a ce ya shigo tarzi'i na kun gane shi abin da yake abin nan to in dai kai ne bin Usaymeen to ni kuma ni ne bin bas to haka suka ci gaba da tafiya sai aka kira malam a waya haka ana mishi fatawa sai ko ya ji sautin da malam ke ba da fatawa da yanda yake tahlilin matsala sai ya ji tabbata wannan malami shine sai kowa kuma to da Allah mana a yafe ni da Allah mana a yi min hakuri ya ce da kai ne to haka dai malamai na Allah su ita duniyan ba ta ƙasa su da ƙasa bai ba neman suna suke da daukaka a cikin ta ba kawai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli duniya haka suke kallon ta shi yasa akwai lokacin da sarkin abin nan kasar Saudiya ina jin zamanin sarki Abdullah ne to ɗaya daga cikin gwamnoni ya kai mishi ziyara ya je mishi ziyarar girmamawa a gida to irin yadda ya ga gidan Malam bin Usaimin sai abin da ya kayatar da shi ba sai ce mishi Allah gafarta malam wannan gida da kake zaune ai lallafawa kawai kake yi za a turo za a zo a gyara maka gidan nan sai malam ya ce ah kai hakuri ban gaya maka ba kai mun fatan alkhairi akwai gida da nake ginawa a guri kaza sai ya gaya mishi gidan a gurin ya ce akwai gida da nake ginawa a can in Allah ya so na kusa tashi a nan in koma can ya ce ah to shi kenan alhamdulillah shi ne da wannan sarki ya tafi sai ɗalibai suke ce mishi Allah ta'ala nan ka ce kana ginin wani gida a ina ne kake ginin gida Allah ta'ala ya ce muna gina gidan kabari kamar ka ce akwai gida a damba da na samu fili wadda ta ce ina nan ina ta gini a daita mu da addu'a Allah ya sa mu kammala lafiya suka ce a fa ai mu abin ya bamu abin nan mun ji ka ce kana gina gida mu ko ba mu taba sanin kana ginin wani gida ba ya ce ana gina gidan lahira ne ai kabari ne nan ne makabatansu a nan babban makabatansu take ya ce a can muke gini in ka gina mai kyau ka cimma mai kyau in baka gina mai kyau ba shikenan kai asara to haka malamai na Allah suke to haka ya kamata mu kwaikwaye su duniyan kar ka dauke ta da zafi kar ka dauke ta wata kayan gabas kai ta fafataka a kanta akwai lokacin da za ta zama maka wato ta zama khabaru kana ta wuce mali ya ce fa kana ya amurhum bil ihtifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kenan yana umurtar su da tafiya ba ta kalmi wani lokaci shine al ihtifa litashawshana arjuluhum saboda kafafuwansu su yi ba za mu ce su yi kauje ba kafafuwansu su yi kwari su yi karfin da za su iya daukan jarabawa a nan gaba alkhushuna shi ne abu mai kirki mai kaushi haka yawa saboda kafafuwansu su yi kaushi su yi kaushi annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtansu ne wani lokaci su rika tafiya ba takalmi saboda kafafuwansu su yi kaushi wato irin su zama din nan kafafuwansu dake kamar duk wannan yana daga cikin tarbiyyar soja baya ga tafiya da takalmi to kuma akwai da shi tafiya ba takalmi har ma wani lokaci tafiya a cikin rairayi ne zafi tafiya akan duwatsu tafiya akan burji yadda dai wai mutum zai saba saboda gobe ko da ta kasance kare kasance abin ya zama mishi baku wata ta'awwada alal mashi fil amakin al mukhtalifa kuma kafafun sa saba da iya tafiya a wurare mabambanta kamar yanda zai iya tafiya akan kwalta zai iya tafiya akan rairayi zai iya tafiya akan dutse zai iya tafiya a cikin tabo zai iya tafiya a cikin kasa da yashi to saboda irin wannan manufan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake umurtan su da su rika tafiya ba takalmi wani lokaci wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa allahumma ja'al rizqa ali muhammadin qutan ya allah ka sanya arzikin iyalan muhammadu wato tun daga kan muhammadin kenan sallallahu alaihi wasallama da iyalansa wato tun daga kan shi karan kansa annabi muhammad din da iyalansa allah ka sanya arzikin su ya zama qutan qut ma'anan qut shine dan abin da zai bada rayuwa zai hana mutuwa kun gani dan abu kadan wanda dai in aka ci kawai ba za a mutu ba shine ma'anan qut dan abin da in aka ci to ba za a mutu ba shine ma'anan qut to manzon Allah yana addu'a ga Allah Allah ka sanya arzikin annabi Muhammad da iyalansa ya zama qut in aka dan samu dai aka ci aka dan samu karfi da za a iya rayuwa shikenan wata rana a samu wata rana makar a samu in aka samu da rana to da daddare ba sai an samu ba shine ma'anan qut shine malam ke fassara maka yace ai ikfihim min al-qut bima la yuhawwijuhum ila dhill al-mas'ala
ya Allah ka ba su dan abin da in suka same shi suka ci to zai dai hana su daga kaskancin roƙo abin da yake in dai kadan ci kawai dai gangan jiki zai tsayu ba za ka fada kaskancin ka je kana roƙon wani ba shine ma'anar ƙoci ka dan samu ka ci ko ba dadi dai ka ci gangan jikin zai tsaya ko ba yawa ka dai ci ba za ka fadi ba ba za ka mutu ba ba kuma za ka je ka roƙa saboda baka ci ba to dan wannan arzikin shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ya sanya irin arzikin shi kenan da shi da iyalansa wala yakun fihi ziyadatun kar ya kasance arziki ne mai yawa tab'asu ala tarafuhi fi dunya wacce za ta jawo nike kafa da faca ka a cikin duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallama an taba tallata mu annabi sallallahu alaihi wasallama in kana so mu maida maka da wancan dutsen ya zama zinari da azurfa sai dai ka je karka balla kana diba kana ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Allah ba bukatun wannan ni abin da nake nema wata rana in samu wata rana a rasa sallallahu alaihi wasallama to haka nan kuma Allah ya karba addu'an sa sai kaga manzon Allah yakan ji yunwa yunwa mai tsanani yakan ji yunwa yunwa mai tsanani sallallahu alaihi wasallam yana da tarama na kifu in ya kwanta akai sai tsagin jikin shi ma ya bayyana dakin shi kuwa dakin da aka rufe shi daki ne wanda yake da takara ya karya ba shine nake ba ku labari nake ce muku da muka je aikin Umara da waɗansu mataye akwai mataye manya a ƙasar nan mataye manya na ƙasar nan sosai to akwai ma'arajar siratul nabawiyya wani wuri ne wanda abin nan Saudiya ta keɓe wanda kawai ana baje kolin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ne wurin baje kolin tarihin annabi wuri ne in ka je akwai ƙayatarwa ƙwarai da gaske akwai kuma wurin da suka kawo shi na baje kolin sunayen Allah da sifofinsa wani wurin na baje kolin alƙur'ani to lokacin da muka je ma'arajar sira akwai ɗan irin wannan ɗan ginin da ake yi amma na plastic irin wanda injiniyoyin gini ke yi me ake kiran shi injiniya wanda ake ɗan yin shi ɗan na plastic ɗin nan a yi gini gashi a takarda a gabanka wanda akan ɗan sa shi a gilashi yawwa to irin wannan shi ne aka yi to a wurin sai suka fitar daga ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗakin nana Aisha duka sun fitar da taswirin yadda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da irin yadda yake gini na ƙasa da irin yadda faɗin shi da girman shi yake duka suka fitar da abin nan ɗinsa to na ce maka da wannan mai bayani ya zo yana bayani cewa nan gurin shine taswira na yadda gidan manzon Allah yake wannan da kuke gani shine ɗakin nana Aisha ga tsawon shi ga faɗin shi wannan shine ɗakin nana Hafsatu wannan ɗakin nana Ummu Salama matan nan haka ne sun fito suna yanzu wannan shine ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sai suka fashe da kuka kawai kuka suke yi kawai wai yanzu anan ne manzon Allah ya zauna su sai suna hararo ma kaman haƙiƙanin ɗakin annabin ne wannan abin da aka yi na ƙyale-ƙyale ne wallahi ɗakin manzon Allah bai kai haka kyau ba abin da aka yi shi na zamani ai akwai ƙyale-ƙyale a ciki wallahi ɗakin manzon Allah bai kai wannan kyau ba ɗakin manzon Allah bai kai shi kyau ba to da sun ga ɗakin manzon Allah ne fa haƙiƙatan ina tabbatar maka waɗansu ƙila suna iya haɗa ransu su mutu saboda ƙwaƙwalwarsu ba zai hararo ya za a yi a ce fiyayyen halitta ga baki ɗaya irin rayuwar da yake nan cikin irin wannan ɗaki mai gini irin can na ƙasa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwarsa to shi yasa addu'arsa shine arzikin da za ka ba mu ya Allah ya zama ƙoci ya zama ɗan abin da ba a rasa ba in an ci dai to ba za a faɗi a mutu ba ba kuma za a rasa ba ballanta na ya bayi zuwa da aje a yi roƙo ko bara don samu ko ɗanya ne dai wanda in aka ci dai gangan jiki zai tsaye to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wannan addu'a wannan dai shine irin yadda malam ya kawo
yadda sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zargi ni ke kafa da facaka a cikin al'amarin duniya. Sai malin ya bude wani sabon gaba, wata sabuwar gaba ya ce la tafrahu ayyuhal mutarafuna, ya ku yan facaka da duniya, to kar ku yi farin ciki. Ba farin ciki ba ne. Me yasa? Malik ce awwalan dalili na farko an-ni'am imtihanun wabtila, duk wata ni'ima da ka ganta a duniya wallahi jarabawa ce, imtihanun jarabawa ce, wabtila bala'i ne. Dama ibtila'i shine jarabawa da za a jarabce ka, za ka ci jaraba ko za ka fadi. Kenan duk wata ni'ima da ka ganta a duniya, to akwai tambaya akan ta ranar tashin alkiyama. Kar kai tsammanin duk wata ni'ima da ta zo maka a rayuwar duniya ta zo ta wuce shikenan ta zo ta wuce, a'a, za a dawo da ita ranar tashin alkiyama. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ya addabe shi cikin dare, sai tunanin bari ya fito cikin dare karfe 1 dare ko karfe 2 dare. Sai tunanin bari ya fito idan ya samu wani falalan Allah. Ya fito cikin daren ne sai ga sayyidina Abubakar shi ma yunwa ta addabe shi, shi ma ya fito. Suna tuntuntunin yanda za a kwashe, sai ga sayyidina Umar shi ma ya fito. Duk yunwa ne kuma ta dame su. Allah ya nufin ya farar da wani al'amari, duk sai suka haɗu. Aka yi shawara, to ina za a je a samu abinci? Aka ce a je a hanyar bayan gari akwai wani gidan sahabi Abu Haitham. Abu Haitham, a je gidan shi, mutum ne makiyayi kuma manomi, zai wahalan gaske a rasa minnan nono a riga. Sai suka tafi gidan Abu Haitham. Da suka je, ya ga manzon Allah da sayyidina Abubakar da Umar cikin dare. A'a, nan da nan sai ya tashi, ya yi marhaban gare su, ya zaunar da su, ya ɗibo musu ruwa mai daɗi ya ba su. Din yana da wata rijiya mai daɗi a cikin lambunsa. Nan da nan sai ya ɗauki wuƙa. Manzo Allah ya ce, kar ka zaɓi uwar garki, saboda mutum ne mai karamci. Ana son ka zama mai karamci, kar ka zama maƙeƙe marowaci. Da abin da ka samu ka ɓoye, a'a, mai karamci. Sai ya ɗauki wuƙa, annabi ya gane abin da zai yi, za a je a yanka akuya ne. Sai manzo Allah ya ce, to kar ka ɗauki uwar garki. Nan take ya je ya yanka musu akuya, nan da nan aka gasa ƙwararru ne wurin irin waɗannan aikace-aikacen. Kafin nan ya kawo musu nonon dabino, an san nonon dabino a cikin kilalinsa, ya kawo musu nonon dabino ga ruwa, aka kuma je aka gasa musu nama aka kawo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da waɗannan sahabbai nasa suka ci suka yi ƙat. To duk da suka gama wannan, yanzu kuma yunwa ta tafi. Sai manzon Allah ya ce, to summa latus'aluna yawma idhin 'anil na'im. To na rantse muku da girman Allah wannan ni'iman da Allah ya muku, sai an tambaye ku akan ta. Wadance me suke yi? Manzon Allah ya ce, na rantse muku da girman Allah, sai an yi muku tambaya akan wannan ni'iman da Allah ya ba ku. Ka je yunwa ka samu ma abinci ka ci, ba kanwan ni'ima bace fa. Ko ka samu ruwan da zaka sha, ni'ima ce. Kai kama sami wanda zaka kai mishi bakonta ya karbe ka, ni'ima ce fa. Akwai wanda yana kawo maka ziyara gidanka, haka za ka sa mishi ido, za ka ce ma yaran gidanka ku sassa ma wani ido, saboda ba a yi da shi ba. Kai ko yanzu ka kai bakwanta kuma an karɓe ka hannu bibbiyu cikin walwala da annashuwa, an fita an bar maka waya, an bar maka komi a ɗaki, ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah, ya nuna akwai aminci a kanka. Kowa ne zai zo gidanka karɓe shi a matsayin bako? Wani in ya zo a ƙofar gida za ka ce, to ina jinka, yi bayanin duk da ke tafi da kai. Ko gidan ma ba za ka yarda shi ba, dan yana duba gidan, yana duba kusurwoyin gidan ne, ina zai samu dama akan ka gobe? To ka ga ni'imomin Allah akan mu suna da yawa. To shine nan malam ke gaya maka cewa duk wata ni'ima da ka ganta a duniya, to jarabawa ce, akwai tambaya akan ta. Malam ce bayyana Allah azza wa jalla anna tawsi'ata fi ni'ami, Allah mai girma da buwaya yayi bayanin cewa lallai fadadawa a cikin ni'imomi ala al-ibadi fi dunya innama hiya imtihanun wabtila, wato duk wanda Allah ya yalwata mishi a cikin ni'imomi a cikin wannan duniya, to Allah ya yi mishi jarabawa ne, kuma Allah ya jarabce shi, zai tambaya akan sa.
وَلَيْسَ الدَّلِيلٌ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ وَلَا مَحَبَّتِهِ wannan ba dalili bane da ke nuni akan wai Allah yana son wannan da ya mishi ni'ima ko kuma ya yarda da shi ni'imar Allah kamar yadda ne bayani satin da ya gabata ni'imar Allah akan bai jarabawa ce kamar yadda ke talauci ma jarabawa ne ni'ima jarabawa ce talauci ma jarabawa ne to ba dalili ne wai duk mutun ya ga yana da kuɗi yana da mulki yana da ababen da yake so a rayuwa rayuwa na tafiya mishi daidai wai wannan alama ce da ke nuni akan to yanzu Allah yana son shi ya ji da abin da yake ba alama bace khilafan lima ya'taqiduhu kathirun min al-mutarafina sabanin abin da yan facaka a duniya waɗanda suke miƙe kafa a cikin ni'imomin duniya da yawa suke tunani fa innahum yadhunnuna anna an-ni'ami allati ta'tihim alamatun ala ridallahi anhum da yawa suna tunanin ai ni'imomin da ke zuwa musu daga Allah to alama ce da ke nuni akan cewa ai Allah yana son sa kenan kuma ya yarda da su saboda suna cewa to inda Allah zai san me ya za'a yi rika ba mu abinci ya rika ba mu abin sha ya rika ba mu motoci ya rika ba mu gidaje ya ba mu kuɗi ne yawa muna abin da muka ga dama ku da kuke ikirarin ku masoyan Allah ne ya za'a yi Allah ya baku cin talauci sai suna auna wannan sai suna ganin cewa ai ni'imomi alama ce ta Allah yana son ka ya yarda da kai talauci alama ce ta Allah baya son ka kuma bai yarda da kai to kaga irin wannan tunanin ne Allah subhanahu wataala ma yayi musu raddi a cikin suratul zukhruf har yace walau la an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libutun suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutin abwaban wa suratan 'alayha tak'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirati 'inda rabbika lil muttaqin Allah yace kai baitin makar mutane su kafirce ga baki daya waɗansu masu rauni imani ba za su gane wannan hikima ta Allah ba to dun kada mutane su kafirce ni amma da a ce mutane suna da fahimta suna da ilimi akan Allah to Allah ce da kafirai kawai za mu kyalkyalta mu duniya laj'alna liman yakfuru birrahmani libutun suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun har rukun din gidansu da matakalan biyansu duka da azurfa da zinari Allah zai ba su walibutum abwaban wa sururan alaiha yattaki'un abasu gadaje abasu kayan kecere ne da kelekele wa zukhrufun abasu azurfa amma sai Allah ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya amma fa duka wannan kelekele rayuwar duniya ne wal akhiratu inda lil muttaqin gidan lahira ga masu tsoron Allah shine abin da yafi daka dan Allah baka duniya ba ya nuna yana son ka bane bai cin ma da kada mutane su kafirce to da Allah ya hana mummune duniyan da ya dauka ga baki daya ba kafirai to amma waɗansu ba za su gane ba su ma kafiran waɗansu daga cikin su sai su fituni sai wannan yasa su kyamaci imani ko an kira su akan imani sai su ce ka imani akwai talauci a ciki ba za mu yi ba to saboda wannan maslahar Allah ya sanya sai yana rabawa kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika وما كان عطاء ربك مهجورا sai Allah yana raba inda duniya ce sai ya ba wannan ya ba nagartacce ya ba na banza ya ba mammani ya ba kafiri babu wani babu ba wata alama da ke nuni akan wai Allah yana son ka ko ya yarda da kai saboda ya baka duniya ko kuma alama da ke nuni akan Allah bai san wani saboda ya hana shi duniya to shine malai yake cewa wa kayfa yardallahu al-mutara alladhi asahu ta ya za a yi Allah ya yarda da dan facaka wanda yake ya saba ma Allah wasta amala ni'matahu fil batr wa takabburi yayi amfani da ni'imar Allah subhanahu wataala wurin ketar haddi shine al batr fatarun wari'a annas wato wurin ketar haddi duk abin da ya samu na ni'ima sai ya ketar haddi sai ya zama sanadiyan saban Allah sai ya zama sanadiyan kangare ma dokokin Allah subhanahu wataala to ta ya za a yi Allah ya yarda da mutumin da yake yi amfani da ni'imomin Allah wurin ketar haddi da kuma girman kai ga hukuncin hukuncin Allah ta za a yi Allah ya dade irin wannan mutum mali yace wa qad zanna al-kuffar min qablihim hadha dhanna yace kafiran da suka zo kafin irin waɗannan in kecere nan sun yi irin wannan mummunan zatan fa inda ma ra'au kafaratal amwal wal auladi qalu yayin da suka ga Allah ya ba su yawan ƴaƴa da yawan dukiya sai suka ce nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhdhabina kai ai muna da yawan ƴaƴa wato idan aka auna mu da ko masu ikirarin bin addini in aka auna mu mun fi ku yawan ƴaƴa mun fi ku yawan dukiya shine nahnu aktharu amwalan mun fi ku yawan dukiya wa auladan mun fi ku yawan ƴaƴa dan haka wa ma nahnu bil mu'adzabin wannan alama ce da ke nuni akan Allah ya yarda da mu da haka Allah ba zai mana azaba ba wannan aya a cikin surah 70 kun ji abin da kafirai suka faɗi ko da kuke ikirarin za a yi addini za a bi sunna to mu da kuke cewa ba muna kan tafarki ba to mun fi ku dukiya mun fi ku ƴaƴa ƴaƴan nan muna ɗeba kewa da su muna ganin su hankalin mu na kwanciya kuma ana ɗaga mana ƙafa ana mana hanzari saboda ƴaƴan mu ko da ba dan Allah ba ko kuma ba ku da irin waɗannan ƴaƴan ba ku da irin wannan dukiyan so da yawa kukan so abu ba ku da halin kana jin yunwa kana jin kaza to yayi nuni akan cewa Allah bai san ka ni yake so kamar yadda kafirai suke ikrari kenan fa akhbarahum subhanahu bi adami sawabi i'tiqadihim sai Allah mai girma da buwaya ya bada labarin cewa wannan kudurin nasu ba daidai bane sai ya ce ni sai ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa yace dukiyoyinku da ƴaƴayenku ba ita ce take kusantar da ku zuwa gare mu kusanci mai kyau mai tsanani ba kusanci wato na kusa ba wato da dukiya da ƴaƴa ba su ne suke kusanta ka zuwa ga Allah kusanci ba me yake kusanta bawa zuwa ga Allah illa man amana sai dai wanda ya imani wa amila salihan yake kyakkyawan aiki dama kyakkyawan aiki na daga cikin lazimin imani duk wanda ya imani to dole ya aiki in ko mutum ya ce ya yi imani bai aiki ba to imanin nan nashi ragagge ne to abin da ke kusantar da ku zuwa gare mu in ji Allah illa man amana sai wanda ya imani imanin da bai cakuɗu da shirka ba nagartaccen imani kenan wa amila salihan ya yi aiki mai kyau aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shiryansa to wannan shi ne zai kusantar da bawa zuwa ga Allah sai Allah ce fa ulaika kaga wancanan ka irin waɗannan mutane lahum jaza'u dhi'fi suna da sakamako ne ninkuwa bima amilu saboda irin abin da suka aikata suna da sakamako me ninkuwa saboda irin abin da suka aikata menene sakamako me ninkuwa idan mutum yayi aiki ɗaya na alkhairi sai Allah ya rikade da shi ya koma goma daga goma sai ya koma 700 daga 700 sai ya koma abin da Allah subhanahu wataala ya ga dama to kaga ko da ɗaya kai aka baka biyu ai an ninka maka kenan in kai biyu aka baka huɗu an ninka maka to ballanta na kai ɗaya an baka goma akwai darajar da ta wuce wannan daga goma nan ma an ce kai ta koma 700 kai sallan nafila ɗaya amma Allah ya baka ladan sallan farilla 700 daga nan ma gurgurdan ikhlasin ka da gurgurdan irin yadda kai ma Allah to Allah subhanahu wataala zai ninninka maka gurgurdan kuma abin da ya ga dama sai Allah ya ce wa hum fil ghurfati aminu so irin waɗannan mutane waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka Allah ya ba su lada mai ninninkuwa saboda aikinsu to fil ghurfati ranar tashin alkiyama suna cikin gidaje maɗaukaka al-ghurfat gidaje kenan na alfarma maɗaukaka ko ba haka ba maɗaukaka fil ghurfati aminun kuma amintattu ne suna cikin aminci sun aminta daga dukkan wani abin da ke tada zuciya babu talauci babu yunwa babu wahala babu kullewan ciki babu cuta a ce yau kana fama da typhoid gobe da malaria jibi hawan jininka ya dan motsa gata shuganka ta tashi ulsa ya motsa ciwon baya da ciwon kafa ciwon haƙori yau naƙuda duk babu wannan a cikin gidan aljanna shine fil ghurafat suna cikin gidaje manya-manya na alfarma aminuna suna cikin aminci duk wani abin da kasar ran dan adam yana so to akwai shi ba za ka nuna ka rasa ba sannan kuma Allah ya amintar da su babu ranar fita ka san in kana cikin ni'ima kana tunanin za ka fita akwai damuwa kamar yanzu wanda aka bashi wata kujera aka bashi wani matsayi aka ce kai ne minista ko kai ne kwamishina ko kuma kai ne jinji ko kai ne wane ne in aka ce maka shekara hudu ta kusa karewa gwamnatin za ta kare to ba ka iya bacci saboda wannan ni'imar da ake ciki za a rabu da ita kun gane me yasa kake ganin ka ga gwamna ko ka ga shugaban kasa
idan shi ya rufe sai ya koma kan madafan iko. Kai ka san akwai tashin hankali, saboda me? Ya san bayan shekara hudu akwai tafiya. Amma a ce yanzu an baka mulkin nan duk jin daɗin da kake yi ma tafi na fihi abadan, kana nan sai lokacin da ka mutu. To shi ma mutuwa za ta kawo maka cikasa. Ina ma laifin kawai abakka kawai ta tafiya ba mutuwa. In ma daga nan zuwa aljanna ne, to daga nan kawai ka wuce aljannan ba mutuwa. To sai Allah ya amintar da su cewa duk ni'imar da kuke ciki kuma ba zai fita daga nan har tashin alƙiyama, daga nan har abadan abada. To kaga wannan aya tana nuna maka cewa dukiya da ƴaƴa ka haɗa da mulki ba so ne ababen da suke kusantar da bawa zuwa ga Allah ba. Abin da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah imani da kyawun ayyuka. To abin da zaka lura shine idan mai kuɗi yayi imani da kyawun ayyuka zai kusanci Allah. Haka nan in talaka yayi imani da kyawun ayyuka zai kusanci Allah. To amma ga talaka kuma bai imani da Allah ba, wanda yake kyawun ayyuka ba zai kusanci Allah. Ba zai kusanci Allah ba. Ko kuma ya yi imani amma ba kyawun ayyuka, ba zai kusanci Allah ya samu darajoji kamar irin wanda ya yi imani kuma ya kusanci Allah ba, kuma ko da a cikin masu kuɗi. Shi yasa kullum wasiya ta nake cewa kar ku riƙa ɗaukan wai duk wani mai kuɗi banza ne. Akwai mai kuɗin da yake wallahi ya fi ka imani, saboda ga dukiya sannan kuma ga imani da kyawun ayyuka. Shi kuma wannan talakan ga talauci sai girman kan kawai. Shi yasa manzon Allah ya ce matalauci mai girman kai ba ya shiga aljanna. A'ilun mustakbir, matalauci mai girman kai. Yanzu wani matalaucin ka ganshi anya ka ce assalamu alaikum malam, da Allah kana ci da hagu ci da dama, wani sai zage ka dan mene zaka ce mishi haka? Kamar yadda nakan bada misali, a zo masallaci liman ya ce da Allah malam dan matsa ko kai dan fita, malam wani dawo nan kai koma can, wani sai ce liman ya kafirta shi. Ko mai alaman alaƙar wannan da kafirci uku ni ne zai ɗauka kafiri? Wani ce ba zai ƙara sallah a masallacin ba, me yasa liman ya kafirta shi? Saboda liman ya ce ya fita daga nan ya koma can, malam wani ya dawo nan, shi kenan wai an kafirta shi kenan. To wannan girman kai ne. Kuma akwai irin wannan nau'o'in girman kan da yawa a cikin mutalakawa. To talaka mai girman kai baya shiga aljanna, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Bari mu ɗan ƙarashi ayoyin ko da a gurguje. Malam ya ce wa qala ta'ala, Allah mai girma da buwa ya ce zarni wa man khalaqat wahidan. Allah ce zarni, banni da ƙaleni da man khalaqat, wanda na halice shi wahidan, shi kadai, ba ƴaƴa ba mata ba dukiya ba mulki. Amma yanzu gashi ya zo duniya ya samu mulki, ya samu kuɗi, ya samu ƴaƴa, yanzu yana ɗagawa yana ma Allah gode. Shi ne Allah ya lallashi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce barni da shi. Wato wannan takon saƙon ba tsakankaninka da shi ba ne, tsakanin Allah ne da ya aiko ka da shi. Waja'altu lahu malan mamdudan, Allah ce bayan na halice shi shi kaɗai ba shi da komai, ana nan waja'altu lahu malan mamdudan, sai na sanya mishi dukiya ne yawa, na ba shi dukiya ne yawa, shi ne mamdud, wasi'an kathiran, dukiya ne yawa. Wa banin, Allah ce muka ba shi ƴaƴa, shuhudan, ga su nan a halarci a tare da shi, yana ganin su yana ɗebe kewa yana jin daɗi. Sannan ko an so a cutar da shi, in aka ga yawan tarin ƴaƴansa, ga kanan da ƴaƴa goma, ƴaƴa sha biyar, ƴaƴa ashirin, sai a ga kai wannan kocin ruwan maka suka yi ai sun fi ƙarfinka, bari kawai ƙyale shi. In yana da wata buƙata sai dai kawai ce a yi min kaza, kafin ya rufe baki an yi. Saboda me? Saboda tarin ƴaƴa da Allah ya ba shi. Wa mahattu lahu tamhidan, Allah ce ko muka shimfiɗa mishi duniyan nan shimfiɗawa, muka ba shi dama akan ƙyale-ƙyalen duniya. Wa duk da irin wannan ni'imomin da aka yi masa, thumma yatma'u an azid, wai kuma yana kwaɗayin gobe ƙiyama ma ai abin da zai samu kenan, wai yana son a ƙara mishi ne, ai irin yadda aka bani a duniya to haka gobe ƙiyama za a bani. Allah ya yarda da wannan ya ce kalla, ya ma daina wannan magana. Innahu kana li ayatina anida, ai ya kasance dangane da ayoyin ma'anid, me ma'anar anid, mai tsaurin kai,
akwai taurin kai duk yadda gaskiya ta zo bata isa ta huda zuciyarsa ba shine da taurin kai shine anit duk wanda ya zama magaskiya anit to ya fada cikin bala'i Allah na Allah baya san shi in ka shekara ga ya mishi gaskiya ka karanta mishi qur'ani ka karanta mishi shari'ar annabi ka karanta mishi zantuttukan sahabbai da zantuttukan malamai na Allah anit akwai taurin kai akwai taurin kai ba zai yi ba kai akwai wanda yake ko wuta aka zo aka nana mishi a duniya kai ko da wutan jahannama za a nuna mishi a koma da ita baya wallahi ba zai yi ba tunda qur'ani ya gaya mana waɗansu mutane da yake sai ma da suka mutu suka je suka ga irin mummunan sakamakon su sai suka fara rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah a dawo da ni duniya a dawo da ni duniya in aka dawo da ni duniya zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza a wata aya can sai Allah ya ce walau ruddu la'adu liman hu anhu wallahi inda za a dawo da ku duniya sai sun koma kan bannin da suke yi kaga dan adam akwai tsaurin kai to shine Allah yake cewa kyale ni da irin waɗannan mutane irin wannan mutum dan ta'adda mun halice shi matalauci matsiyaci ba shi da komai amma Allah ya ce na ba shi dukiya me yawa na bashi ƴaƴa ga sunan a halarce na baza mishi duniya da ni'imominta wai ne mu kanyi amfani da wannan dama ya kasance Allah sai kuma yazo wai sun mai tsamau an aziz wai sai kuma yazo yana fada yin wai in ƙara mishi wannan a ranar tashin kiyama a ranar tashin kiyama ma ai mu muna cikin na kusa kusa da Allah irin yadda Allah ya bamu a duniya haka Allah zai bamu a ranar tashin kiyama Allah ce kalla ya ma daina wannan mafarkin innahu kana li ayatina anida ya kasance anid ne yawan kan gare mu ayoyin mu ai aya hasabu annazila hu fil akhirah min al mali wal banina wai yanzu yana zaton cewa in aka je tashin kiyamun ma za mu ƙara mishi dukiya ne da yaya Allah ya ce kalla hakan ba za ta faru ba ina da bururu dai mu daure mu dakata a nan insha Allah ta'ala azama ta gaba sai mu karkare ayoyin gabaki daya muna dai magana ne akan gaban da malai yake cewa ku masu facaka a duniya ku daina farin ciki ku daina zaton wai kun hau tudun mun tsira ai yanzu muna da dukiya dan haka mu ta mu tayi kyau ta ku ake ji ku talakawa ku daina wannan mafarkin ku daina wannan farin cikin abinda zai kusantar da bawa ga Allah ya kyautata mishi a duniya ya kyautata mishi a lahira shine imani da kyawun ayyuka ba wai facaka da irin abin da ka tara na kyalekyalen rayuwar duniya ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani Allah ka azurta mu da imani da kyawun ayyuka Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya abinda muka yi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana a ƙarshe akwai wata gyara da dan uwa Dr. Bashir Abdullah babban limamin masallacin form 1 nan Otaku Abuja akwai wata gyara da ya mani a mun waya da shi yake cewa sati biyu da suka wuce satin da ya wuce kenan muke magana kica satin da ya wuce akwai karatu da muka yi nan da muke magana akan sardauna da irin darajarsa da kuma irin yadda ya watsi da duniya amma ya gina mana ƙasa dai nan har yanzu muna moriyan abin da ya gina a cikin bayanai na sai na kawo cewa ya mutu ba shi da gida to shine dan uwa Dr. Bashir ya ci gyara na ce Sardauna yana da wani gida guda ɗaya a Sakkwato a nan gidadawa wanda yake ya mutu ya bar gadon shi gida ne guda ɗaya Sardauna ya mutu ya bari a nan gidadawa a Sakkwato to shine cin gyara na da ni to Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwar shi Dr. Bashir ya ƙara ma rayuwarsa albarka ya kuma ƙara mishi imani da lafiya ya ci gaba da amfanar da al'umma da iliminsa da lokacinsa da kuma dukiyarsa Allah ya saka mishi da alkhairi a dan uwa ne mutumin kirki kwarai da gaske shine babban limamin masallacin form 1 a can Otaku a Abuja to shi yasa nace to zan yi wannan bayani insha Allah ta'ala domin duk inda ka ji gyara sai ka dauka sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik